بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي مسلمان طالبين علمي ماذا دمات نكسا دننسا وأن دفك كلم مكيس أي يكون وأن دكي سورال مكيس أي da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiya dake nan Zaria a Najeriya a yanzu yammaci ne na ranar Litinin wanda ta daidai da 22 ga watan Sha'ban Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 2 ga watan August shekara ta 2010 wannan shine a matsayin kaset na biyu daga cikin jeren giyar karatuttuka na ainihin wato ilimin hadisi kaset na farko mun yi bayani ne a matsayin muqaddima wanda muka takaito kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi tarihi na rubuta ilimin hadisi a yau ina son wannan ainihin wato kaset din ya zama cigaba ne na wancan da kuma ƙarin sharhi dangane da ainihin shi wancan din amma a yau zan bada muhimmanci ne game da ainihin wato tarihin rubuta ilimin hadisi da kuma yadda aka har aka kai ga littafin daga ƙarshe muka yanke shawara cewa shi ne za mu karantar a matsayin wannan jeren giyar laccoci da nace za mu rinka yi na ilimin hadisi insha Allah ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba a karatun farko da ya gabata mun kawo ainihin wato bayanai dangane da takaitaccen tarihi dangane da abin da ya shafi tara riwaya da kuma ainihin tacewa a yau abin da nake so in ba da muhimmanci shine yayin da ya zama hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hujja ne daga cikin hujjoji na shari'a dan haka ya zama wani abu ne wanda yake larura daga cikin larurori na mu'amala da daliban ilimi da malamai har da musulmi gaba daya suke ainihin magana game da shi da kuma kafa hujja da shi to lalle akwai buƙatar a samu kyakkyawan ilimi dangane da fahimtar hadisi da kuma gano abin da ya inganta daga wanda bai inganta ba na daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama na maganganun sahabbai da tabi'ai da ainihin tabi'u tabi'ina da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama wata hanya za a bi a iya tacewa da tantance da samar da kyakkyawar fahimta ta waɗannan irin maganganu a taƙaice a zamanin farko zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai ilimin hadisi akwai kuma aiki da tace riwayar sai dai ba a rubuce yake ba ba kuma ka'idoji ne waɗanda suke tabbatattu a cikin kwakwalan ainihin malamai ba sai dai ka'idoji ne waɗanda suke sanannu ne mabambanta tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa kan shahararru daga cikin malaman hadisi waɗanda suke ainihin biyo bayan shi wannan waɗannan ka'idoji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka amfani da su ne wajen karantar da sunna da kuma tace ta da kuma bayyana ainihin ma'anoninta da kuma gyara kurakurai wajen fahimtar ta da wasu suka rinka yi haka sahabbai suka ci gaba wadanda suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wajen karantar da sunna haka nan tabi'ai haka nan tabi'ut tabi'ina har aka zo kan tabu'u atba'i tabi'ina wadanda a bakin su ne aka fara jin karara suna bayyana wasu ka'idoji kuma suna tsayawa suna sharhin su sune su imamu malik da ainihin makamantansu da tafiya ta tafiya sai aka samu malamai sun fara rubuta ilimin hadisi amma ba a littafi mai zaman kanshi ba daga cikin farko-farkon malaman da suka fara yin haka wanda ya fi shahara akwai al-imam muslim a muqaddimar littafin shi ta sahihu muslim muqaddimar littafin sahihu muslim tana dauke da ilimin hadisi tana dauke da ka'idoji na gano illoli a cikin hadisi tana dauke da ilimi a jumillance na ilimin jarh wa ta'dil da gano halayen mazajen da ake karbe da waɗanda ba a karban hadisi a wurin su ana nan sai imamu muslim wata magana ta faja'ance shi wani dalibin ilimi yazo yace mishi algafata malam mun je muna gaya wa mutane cewa cikin hadisi akwai waɗanda suka inganta akwai waɗanda ba su inganta ba har sai aka zo ana mamakin cewa wannan magana ba a taba jinta ba yaushe za a ce har cikin maganganun annabi akwai wadda ta inganta akwai wadda bata inganta ba wannan wata hanya ce ta rusa sunna wannan wata hanya ce ta aita gulmar manya-manyan malamai da suka ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalibi ya kawo imam muslim irin wannan magana da jita-jita waɗanda ainihin jahilai da masu kuma ainihin ruwan malamai suke yadawa imam muslim ya zauna ya rubuta littafi wanda ya shafi ilimin hadisi amma ya fi bada muhimmanci game da tattauna matsaloli da ake iya gano su na illa a cikin isnadi da matani da kuma halayen mutanen da a zahiri an san mutanen kirki ne amma su ruwaito da maganganun da a hakikanin al'amari maganganun ba daidai bane ko kuma isnadojin a burkice suke ko kuma suna ne kaga Umar amma sai kaga babban malami ya tashi ruwaito shi ya ruwaito shi da Amr Imam Muslim ya rubuta wannan littafi ya sanya mishi Kitabu Tamyiz. Malam Al-Azumi shine ya fara tahqiqin wannan littafi a wannan zamani. Daga baya aka samu Malam Subhi Hallaq, wani mutumin kasar Yemen ne, ya tashi ya aikin tahqiqin wannan littafi tare da cewa da dama ya dogara ne shi ma a wurare da dama wajen ta'alikat da wasu abubuwa waɗanda shi Al-Azumi ya tafi akai dan haka duk inda Azumi ya kuskure shi ma sai kaga in ya bishi kuskuren sai su fadi tare. Da haka wannan littafi Kitabu Tamyiz na al-Imam Muslim yana daga cikin littattafan farko waɗanda aka fara warewa da rubuta su rubutu na musamman amma akan wani abu da ya shafi ilimin hadisi. Amma littafin Sahihu Muslim shi muqaddimar ce yake dauke da wasu bayanai waɗanda suka shafi ƙarin bayanai dangane da abin da ya shafi hanyoyin gano matsalolin da ke cikin hadisai da makamantansu. Ana nan sai wani babban malami mai suna al-Imam al-Qadi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman ar-Ramahurmuzi ya rubuta wannan littafi gashi da ke hannuna mai suna al-Muhaddith al-Fasil bayna ar-Rawi wal-Wa'i wanda na dan yi magana wannan littafi a karatun baya da ya gabata. Dama nace in hali yayi za a zo da waɗannan littafai. Wannan lokaci hali yayi ga littafin an zo da shi. Wannan littafi a Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib wani babban malami ne a ƙasar Suriya ya zauna ya tahqiqin shi. Wannan littafi shine littafin farko wanda a iyakar bincike malamai suka gano cewa shi aka fara rubutawa sukutun da guda dan ya tabo ka'idoji na ilimin hadisi mabambanta ba guda ɗaya ba. Ya zama an rubuta shi ne domin karantar da ko kuma bayani game da ilimin hadisi ba wai an zo rubuta wani abu bane sai wata mas'ala ta faru. Domin a irin wancan tsarin kamar yadda Imam Muslim garin ya rubuta littafi na ainihin wato hadisai yaje yana bayanai kuma dangane da ilimin hadisi haka ta faru ga al-Imam Tirmidhi. Al-Imam Tirmidhi shi ma ya rubuta ainihin littafi wanda Kitabul Ilal har malamai suka ce ma littattafan guda biyu ne akwai al-ilal saghir akwai al-ilal kabir shi littafin al-ilal saghir imam at-tirmidhi ya sanya shi a ƙarshen littafin shi amma al-ilal al-kabir al-imam at-tirmidhi ya rubuta shi ne littafi sukutin da guda amma shi ma kun ga ba ya rubuta shi ne dan ya tabo masaloli baki daya ko kuma da yawa na ilimin hadisi ba sai dan masala guda daya ita ce masala akan ilmomin gane illa hadisi kenan in kun fahimce ni da kyau yanzu me nake cewa a halin farko ilimin hadisi ba a zauna zama na musamman dan rubuta shi ba sai dai garin rubuta hadisai ne sai imamu muslim ya buge da rubutun wasu kaidoji game da ilimin hadisi imamu tirmidhi ya buge garin rubuta ainihin littafin shi da rubutun wasu kaidoji game da ilal to sa'annan sai al-imamu shafi'i garin ya zauna rubuta ilimin usulul fiqhi a cikin littafin shi na farko da aka fara a usulul fiqhi mai suna ar-risala shi ma anan sai ya samu hali ya samu kanshi a halaye da yawa wajen tattaunawa game da wasu masaloli na kaidojin karban hadisi wato ilimin hadisi wannan shine halin farko hali na biyu shine halin da Surama Hormuzi suka tayar ma rubuta littafi sukutin da guda domin ilimin hadisi wannan littafi shine wanda na kawo muku ana nan sai al-Imam al-Hakim Abu Abdullah yazo ya rubuta littafin shi mai suna Ma'rifatu Ulum al-Hadith wannan shine ingantaccen sunan kamar yadda ingantaccen sunan littafin Ibn Salah shi kuma shine Ulum al-Hadith a wancan lokaci in ka saurari kasar din da kyau ko kana nan akai karatun zaka ga na har hada abubuwan ban tantance ba littafin Hakim sunan shi Ma'rifatu Ulum al-Hadith na al-Imam al-Hakim Abi Abdullah Muhammad ibn Abdullah Al-Hafiz An-Naisaburi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi a iyakar binciken malamai shine littafin da ya biyo bayan littafin Al-Muhaddith Al-Fasil Bain Ar-Rawi Wal-Wa'i ana nan sai aka samu wani babban malami al-Imam al-Khatib al-Baghdadi da ya taso shi kuwa sai ya dubi da yawa daga bangarorin da malamai suka rubutu na ilimin hadisi din sai ya rinka duban babi babi yana daukan waɗannan babuka yana mai da su littafai masu zaman kansu dan haka kusan kowane babi da ka sani na ilimin hadisi sai da Khatib al-Baghdadi ya mai da shi littafi mai zaman kanshi amma shi ma ya biyo bayan waɗancan malamai Surama Hormuzi da su Hakim a wajen rubuta littafi dangane da ilimin hadisi wannan littafin na shiga shi da ya sanya mishi al-kifayatu fi ma'rifati usul ilmi ar-riwaya an buga wannan littafi gashi a cikin mujalladi biyu da tahqiqin Abu Ishaq Ibrahim ibn Mustafa ad-Dimyati Allah ya saka mishi da alkhairi wannan littafi al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta shi ne a matsayin littafin da zai tabo al'amuran da malamai suka gabace shi game da babuka babuka a wuri guda ya rubuta shi dan haka sai ya sanya mishi al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ar-riwaya wato littafin da ke wadatarwa game da sanin ilimin kaidojin riwayar hadisi to waɗannan littafai da su da makamantansu waɗanda kudama suka rubuta wato malaman farko a cikin wannan harka kamar yadda in ka fahimci wancan karatu da ya gabata da kyau na bayyana cewa kasantuwa su ne a halin farko to littafan sun dauki wani salo kamar haka salo na farko shine duk wata ka'ida da suka kafa suka ce wannan ka'ida ce ta ilimin hadisi za su yi kokarin kawo inda suka dogara da samu wannan ka'ida a cikin hadisi ko a cikin asari daga sahabi ko tabi'i ko makamantan haka dan haka littafin su yana dauke da ka'idoji da hujjojin ka'idojin kuma suna ruwaitowa ne da isnadi malamin da ya biyo bayan su a wannan salan shine al-imamu al-qadi iyad al-maliki Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi ya rubuta littafi ya sanya mishi al-ilma'a ila ma'rifati usul ar-riwaya wa taqyid as-sama' wannan littafi as-sayyid ahmad saqar ya ainihin wato yi tahqiqin shi kamar yadda ainihin wato aka samu wasu malamai daga cikin ainihin masu aikin tahqiqi ko kuma wani malami daga cikin masu aikin tahqiqi da buga littafi a madaba'a ta Darul Kutub al-Ilmiya mai suna Ahmad Farid ya zauna shi ma ya dan sake bibiyar wani abu na daga wannan littafi na Al-Qadi Iyad Al-Yahsubi Allah maraukakin sarki ya gafarta mishi to wannan littafin da su da makamantansu duk tsari guda suke tafiya littafi farko shine al-muhaddith al-fasil littafi na biyu shine ma'rifatu ulum al-hadith littafi na uku shine littafi al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ar-riwaya littafi na hudu shine al-ilma' ila ma'rifati usul ar-riwaya wa taqyid as-sama' wadannan littafan duk gaba dayan su ko da yake sukan sha bamban a wasu ka'idoji da kuma wasu babuka da suke kulla amma duk tsarin su daya shine duk ka'idar da suka kawo za su kawo mata dalili idan za su kawo dalilin kuma za su kawo da isnadi sai dai ya kamata ka sani tsarin malaman da idan suka kawo isnadi shikenan ya inganta bai inganta ba za su tsaya bata lokacin su wajen yin bayani ba tare da wasu daga ciki anan kadan sukan tsaya su bayyana wannan isnadin ya inganta ko bai inganta ba amma wannan ba dole bane domin sun yi abin da yake wajibi a kansu ta hanyar kawo isnadi ina fata an fahimci wannan idan kun fahimci wannan magana da kyau to tsarin littafin farko kenan game da ainihin wato ilimin hadisi wanda mun gabatar da wannan a karatuttukan baya ana nan sai al-Imam an-Nawawi Allah maraukakin sarki gafarta mai sai biyo baya sai ya rubuta littafin Irshad at-Tullab al-Haqa'iq ila ma'rifati sunan khair al-khalaiq sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ga wannan littafi tare da tahqiqin al-Dr. Nuruddin Aitar wani ainihin malami ne sufi a kasar ainihin Suriya ya zauna ya tahqiqin shi wannan littafi na al-Imam an-Nawawi littafi ne wanda yake dauke da kusan dukkanin ka'idoji waɗanda malamai suka tabbatar da su a cikin ainihin littafan su dinkin da suka gabata to amma shi Nawawi da yake yazo daga bayan su ne dan haka shi Nawawi mutaakhiri ne akan su sai nashi saman ya canza ka'idojin yake kawowa baya daure su da hujjojin su sannan tunda baya daure su da hujjojin su kaga magana ya kawo isnadi bata taso ba to me yasa al-Imam an-Nawawi da shi da waɗanda suka biyo bayan su suka dauki wannan salam dalilin kuwa shine an karantar da ka'idojin an karantar da hujjojin ilimi da masaniyar ka'idojin da hujjar su ya zauna a zukatan dalibai don haka malamai da suka zo daga baya su al-Imam an-Nawawi al-muta'akhirun sai suka ga babu buƙatar sai an ci gaba da gabatar da waɗannan hujjoji na waɗannan ka'idoji ba don komai ba domin na farko an san su na biyu an wadatu game da su don ba a jayayya na uku kawo su ko kuma ci gaba da kawo su to ci gaba da kumbura littafi ne dan karami yana dauke da ka'idoji kadan amma kuma yana da girma kamar wannan littafi na al-Imam Rama Hurmuzi littafi ne wanda in ka koma ka bibiye ka'idojin da yake dauke da su ka'idojin yan kadan ne amma ka bibiye shi sun time ne me yasa saboda kowace magana yayi duk abin da zai faɗi sai ya kawo mata hujja duk sunan da ya kawo sai yayi kokarin kawo tarihin mai wannan sunan akan wata qadiyya to kaga sai zama littafin masalolin da ke ciki yan kadan ne amma kuma littafin yana dauke da girma sakamakon wannan sai al-Imam an-Nawawi sai suka wadatu daga kawo ka'idojin da hujjojin su sai suka kadaitu wajen kawo ka'idojin kawai dan haka wannan littafi na al-Imam an-Nawawi al-Irshad sai zama littafi ne wanda kusan ya taba duk fannin da ake so a taba na ilimin hadisi sai dai yakan kawo sabanin malamai a wasu wuraren baya tarjihin cewa wannan magana ita ce tafi waccan karfi sannan kuma masalolin yakan kokarin kwararo su da yawa to sai dalibai sai suka yi kukan cewa ana gafarta malam hakika ne al'amari littafin naka yana da dadin karatu sai dai yayi yawa sannan wasu masalolin ba a tantance su ba muna son a rage girman littafin a tantance wasu masalolin a tabbata mana da abin da yake shi yafi inganci al-Imam an-Nawawi ya karbi wannan ainihin wato bukata ta su sai ya rubuta littafin at-taqrib والتبشير لمعرفة سنن البشير النذير وندا الإمام جلال الدين السيوطي يمي شرهي يسن يامشي تدريب الراوي أكم بقاش أمجلدي لا أما أنن دكي هنو نامي مجلدي أكني ديكن سكو منها دسوا مكران تانا وانا للتاشي التقريب والتبشير لمعرفة سنن البشير النذير مختصر ني واتو تكايتتشن wannan littafin ne shi imam an-nawawi shi ya rubuta wannan din da aka yi kukan yayi yawa kuma ana son a tantance wasu masaloli shine sai ya rubuta wannan littafi at-taqrib wat-tabshir Suyuti ya sharhi shi kamar yadda na ga mana shine ya sanya wa littafin tadribur rawi daga cikin littafin da Allah ya albarkata a cikin wannan fage na ilimin hadisi sanan akwai al-hafiz Shamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman as-Sakhawi Al-Rajuli Ibn Hajar shi ma yayi sharhin wannan ainihin at-taqrib gashi san ya mishi sharh at-taqrib wa at-tabshir li ma'rifati sunani al-bashir an-nadhir lil imam an-nawawi wannan littafin yana daya daga cikin littafai mafiya inganci shi ma a fagen ilimin mustalah al-hadith saboda na daya imam an-nawawi gogaggen malami ne shi wanda ya rubuta matnin sannan shi al-imam as-sakhawi gogaggen malami ne kuma wanda ya mu'amalanci aikin ba wai kawai karantawa yake yi yana karantawa ba a aikace yana aiki da ka'idojin wajen inganta hadisai da kuma raunata su a ƙarƙashin haka wannan littafi yana daga cikin ingantattun littafai a cikin ilimin mustalah al-hadith kuma yana daga cikin tafan da fiye da shekara 15 da ta wuce muke karantawa a wannan ainihin makaranta shi at-taqrib din wa at-tabshir har kuma muka zo muka karanta ainihin tadribur rawi shi sharhin nashi wanda yake al-muwassa Allah madaukakin sauki ya taimaka bayan haka sai wani babban malami ya taso mai suna al-imam Abu Amr Usman dan Abdurrahman wanda aka fi sani da Ibn Salah Allah madaukakin sauki ya gafarta mishi lokacin da ya karbi aikin karantar da hadisi a makarantar Darul Hadith al-Ashrafiyya sai ya rinka zuwa yana karanta waɗannan littafai da muka gabatar yana shiryo wa ɗalibai laccoci yana zuwa ainihin yana gabatar musu waɗannan laccoci da yake shiryawa yake gabatarwa da ɗalibai ya zo ya hada su ya tsara su sai dai da yake kududi asalin su muzakkirat ne wato handout ne saboda haka littafin sai ya tafi a haka a matsayin littafi amma babukan shi kowane babi a matsayin muzakkira yake wasu daliban sun zo karatu wasu ba su zo ba wasu an fara da su wasu ba a tashi da su ba wasu da makamantan haka dai wannan littafi sai Allah ya sa mishi albarka daga cikin sirrin albarkar da Allah ya sa mishi shine littafi ne da aka karantar da daliban da suka waye gari suka zama manya-manyan malaman duniya daga baya irin su al-hafiz al-mizzi irin su al-hafiz ibn kathir al-dimashqi suna daga cikin daliban wannan makaranta wadanda ko da ibn salah bai karantar da su kai tsaye ba amma wannan littafi ya waye gari ya zama syllabus wanda aka rinka karantarwa a wannan ainihin makaranta wannan littafi an fi sanin shi da muqaddima ta ibn salah muqaddimat dan salah amma sunan shi na gaskiya shine ulumul hadith ulumul hadith ibn salah wannan littafi muna da shi da dukkan bugun da aka yi mishi guda biyu da wanda aka kira shi da muqaddima ta ibn salah da kuma wannan da aka kira shi da sunan shi na gaskiya ulumul hadith wannan din shi ma wannan professor da nace dazu sufi shi Nuruddin Itar shine ya zauna ya tahqiqin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan littafin malamai sun yi aiki iri-iri ayyuka masu dindin yawa akan shi daga cikin ayyukan da aka yi akan wannan littafi akwai sharhi daga cikin malaman da muka san cewa sun yi sharhin wannan littafi akwai al-hafiz al-iraqi a cikin littafin shi mai suna at-taqyid wal-ibah lima utliqa wa ughliqa min kitab ibn salah wannan littafi akan buga shi a juz'i 1 akan kuma buga shi a juz'i 2 wannan mai juz'i 2 din ne mujalladai 2 manya-manya wannan littafi sharhi ne cikakken sharhi kuma wadatacce akan wancan littafi na ulumul hadith. Shi wannan malamin Iraki da wannan sharhin yana karantar da daliban shi, yana zuwa yana fitar da wasu fa'idoji waɗanda hatta a cikin wannan sharhin bai fitar ba, sai ya sanya musu annukat amma bai kammala ba sai ya rasu. Sai almajirin shi Ibn Hajar Al-Asqalani mai Fathul Bari da Bulughul Maram da ya taso sai ya dauki waɗannan takaddu da malamin shi ya rasu bai karasa ba, sai ya ci gaba da yake ya kware ya goge ya karantu karatun da bai gaza malamin shi ba, aikin sai bai bambantu ba. Wannan litafi wani professor salafi mai suna a Dr. Rabi' Ibn Hadi Umair wanda yake HOD ne a da a ainihin kulliyatul hadisi sharif a jami'ar islamiyya da ke Madina, ya zauna ya tahqiqin shi a mujalladi biyu da sunan shi mai suna An-Naktu ala Kitab Ibn Salah, wato fa'idojin da aka rinka fitarwa akan litafin Ibn Salah. Wannan litafi yana daga cikin tafai masu fa'ida kwarai da gaske. To daga cikin malaman da suke aiki akan wannan litafi akwai Al-Hafiz Ibn Kathir Ad-Dimashqi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan ba kuma ta ba mun ce Ibn Kathir na daga cikin daliban da suka koyi wannan litafi na Ulumul Hadith a Darul Hadith Al-Ashrafiyya. Al-Imam Ibn Kathir shi kuwa yayi ikhtisari ne tare da tahqiqin mas'alolin da ke cikin litafin ainihin wato Ulumul Hadith. Ya sanya wa litafin اختصار علوم الحديث الشيخ احمد شاكر يشرح وان اللتافي يسمي مش الباعث الحفيف شرح اختصار علوم الحديث وان اللتافي ينا دجت كل تتفهم نمن هجية نوانا مكران تامنا نمنا كراتنشي دل البن اجن ابو بكر الصديق دجت كن ايوكن داكي وان اللتافي نعلوم الحديث كنا فاما انسامو wani salo kuma wanda ya biyo bayan wannan litafi na Ulumul Hadith shine mayar da litafin shi kan shi waƙe, wato shi litafin na Ulumul Hadith an narka shi ya zama waƙa. Malamin da ya wannan shine Al-Hafiz Al-Iraqi, wato wannan yana nuna maka kenan Al-Imam Al-Iraqi yana da kula ta musamman da ya baiwa wannan litafi, don haka ya ainihin zauna ya mai da littafin Ulumul Hadith ya zama waƙe, ya sanya mishi At-Tabsira wa Tadhkira fi Ulumul Hadith, ya waƙe shi a cikin baiti dubu da wannan ainihin waƙe, wanda shi ma yana daga cikin littafanmu na manhajiya na wannan makaranta wanda muke karantawa a ainihin ajin Abu Bakar As-Siddiq, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Shi Iraki din da kanshi ya zauna ya tahqiqi da sharhi da wannan litafi, aka buga shi ainihin a cikin juz'i uku, gashi ya sanya mishi sharhu alfiyatul iraqi almusamma bitabsira wa tadhkira. Wannan litafin mujalladi uku ne na Al-Hafiz Al-Iraqi, sharhin alfiya ne, wato shi ya litafin da kanshi kuma ya dawo ya sharhin abin shi. Sai aka samu wani malami cikin almajiran Ibn Hajar Al-Asqalani mai suna Al-Biqa'i Burhanuddin Ibrahim Ibn Umar, ya zauna ya ce An-Nukatul Wafiyya bima fi sharhi al-Alfiya. Wannan sharhi da Iraki wa Alfiya din shi kuma sai ya rinka bin sharhin, yana fitar da wasu fa'idoji yana ƙara ta'aliki akai. Wannan litafi gashi An-Nukatul Wafiyya yana daga cikin tafan da galibi idan rintsi mukan dauko a wurin karatun alfiyar nan mukan tattauna wasu matsaloli a ciki. A cikin mujalladi biyu aka buga shi. Sannan almajirin Ibn Hajar din can mai suna Sakhawi, wanda ya sharhin At-Taqrib wa At-Tabshir na Nawawi, ya sake daukar alkalamin shi mai albarka yayin sharhin littafin alfiya din can ta Iraki, ya sanya wa wannan ainihin wato sharhi Fathul Mughis bi sharhi alfiyatul hadith ta'lif al-Hafiz al-Mu'arrikh Shamsuddin Abul Khair Muhammad ibn Abdurrahman As-Sakhawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan na daga cikin bugu mafi inganci na wannan litafin da aka buga shi a cikin mujalladi hudu, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. To abubuwan da yake ba ina biyo su a bisa shekaru bane, wani lokacin za ku iya ganin wasu al'amuran sun yi kwan gaba wasu sun yi baya. Akwai wani babban malami mai suna Al-Imam Ibn Daqiq Al-Eid الإمام ابن دقيق العيد أبو الفتح محمد بن علي ابن دقيق يارس هجرانا دقيبك ويدبيو daga cikin aikin da yawa littafin muqaddima ta ibn salah akwai daukan littafin ya tace shi yayin kokarin daga ƙarshe wajen kawo misalan irin hadisan da aka yi magana akan su kamar sahihai daga bukhari da muslim ko daga muslim ko daga bukhari da kuma hadisan da suke sahihai ne ko hasan ne ko akasin haka a cikin abu dawud da nasa'i da tirmidhi ya sanya wannan littafi al-iqtirah fi bayan al-istilah الاقتراح في بيان الاصطلاح قاوانا للتافي ابن دقيق العيد يعيش هكذا سامو مال منس ابن حجر ميسونا ابن الملقن الامام الحافظ عمر بن علي الله يغفر تامشي يزونا يلتافي يسنيا ولتافي التذكرة في علوم الحديث بيد يفقي مقدمة وانا للتافي ياتي قوانا للتافي ياتي يا ainihin wato yi ikhtisarin al-iqtirah ne wato yana ganin wannan al-iqtirah littafin yayi tsawo shine rairaye shi mai da shi dan karami haka rairaye wannan karka dauka ana cewa rairayewa ko ana cewa ikhtisari ka dauka kawai ikhtisari ne a'a suna ragewar abinda suke ganin yayi yawa amma kuma sai su jingina wata fa'ida wanda suke ganin a daidai zamanin su ko irin daliban su suna da buƙatar wannan na karka dauka ai zaka wadatu da na asalin shi yasa kaga a makarantar nan duk wani littafin mustalahul hadith da hannunmu zai iya kaiwa gare shi aljihunmu zai iya siya sai mun siya don kowanne yana dauke da wata fa'ida wadda babu a cikin wancan to dalibi ko mai neman fa'ida aikin shi shine ya bi diya karanta su ya san su wadannan fa'idoji su bi su tattaru akan shi da haka ran da ya zama malami sai ga Allah ya albarkaci ilimin shi domin yana da tulul ba'a yana da fadin gaba wajen ainihin abubuwan da ya runguma da dama sannan wani malami mai suna al-Imam Ibn Jama'a mai suna cikakken sunan shi shine Burhanuddin Muhammad dan Ibrahim Ibn Jama'a shi kuwa yace al-Manhalur Rawi fi Mukhtasar Ulum al-Hadith an-Nabawi wannan littafin nashi shi ma a matsayin ikhtisari ne na wancan littafi mai suna Ulumul Hadith ainihin Ibn Salah Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba da to daga cikin malaman da suka yi aiki akan wannan ainihin wato littafi na Al-Hafiz wato Ibn Dakiq Al-Eid mai suna Al-Iqtirah wannan littafin shine Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi Iraqi bai gaji ba dai sai sake daukar wannan littafin sai nike shi sai mai da shi waka ya sanya mishi nazmu kitab al-iqtirah waken littafin al-iqtirah Ibn Dakiq al-Eid al-Hafiz al-Iraqi shi wannan malam mashhur kuma ya zauna yayin sharhin wannan waken ya sanya wa littafin al-bayan wal-ibah sharh nazm al-iraqi lil-iqtirah wani aiki sai malamai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to bayan wannan sai al-Hafiz al-Zahabi al-Hafiz al-Zahabi gogaggen malami ne wanda malamai na ganin daga cikin malamai mutaakhirai babu kamar shi wajen kwarewa da ilimin kudama da kuma gogewa game da yadda mutaakhiruna suke tattauna inganci da rashin ingancin riwayoyi da gano illoli a cikin hadisi da kuma tattaunawa game da wasu ƙara-ƙara da suka zo a cikin riwayoyin hadisan da asali daga baya aka samu waɗannan ƙarin ziyadar da sauransu wannan malami al-Imam az-Zahabi ya rubuta wannan littafi ya sanya mishi al-Muqiza fi ilm mustalah al-hadith wannan littafi gashi da tahqiqin malam Abdul Fattah Abu Ghudda Allah ya gafarta musu baki daya wannan littafin yau kamar shekaru 8 ko 9 da suka gabata mun karance shi kakkab a wannan makaranta ta mu sai dai ina son ka gane duk karatutukan nan da muke cewa mun yi babu ko kwaya ɗaya da aka dauka in ba wani da zan zo in yi ishara a nan gaba ba sai kuma wanda na gabatar da bayani a dazu cewa muna yin shi a yanzu shine kadai ake dauka wato karatun littafin ikhtisar ulumul hadith shi muna dauka a kasusuwa na video da kuma na radio. Idan kun gane wannan, wannan littafi ko a lokacin da muka karanta shi a karatun aji ne aka karanta shi, da haka an karanta shi ne ba tare da an dauke shi ba. Allah maraukakin sarki ya karasa albarka game da waɗannan al'amura. Wannan littafin ya samu sharhohi waɗanda daga cikin sharhohin da ya samu akwai sharhin babban malami mai suna Abu Usama Salim ibn Eid al-Hilali, mai suna Kifayatul Hasaba sharhu al-muqaddimatul muqiza. Wannan littafin babu shakka ya zama sharhi ne cikakke game da littafin al-muqiza wanda malam Salim yayi, ya tattauna masalolin da al-Imam Zahabi ya tattauna su kwarai daya daga daya bayan daya, musamman game da irin hanyoyin da hadisi yakan zama hadisi hasan. Wadanda waɗannan hanyoyin a yau sukan yi wa ƴan bana bakwai wahalar fahimta har sai su koma suna zargin malamai gogaggu kamar irin su ainihin al-Imam Zahabi da su Ibn Hajar da waɗanda suka zo bayan su, irin su Yahya al-Muallimi, Malam Abdulrahman ibn Yahya al-Muallimi da Ahmad Shakir da su Muhammad Nasiruddin al-Albani da su Malam Muqbil waɗanda suka zo daga baya-bayan nan. Waɗannan ƴan bana bakwai daga cikin su akwai Mustafa al-Adawi da kuma Amr Abdulmun'im Salim da makamantan su, waɗanda karatu in yayi karatu zamu zo da bayanin abubuwan da suke faɗi da kuma irin tuhumar da suke wa ire-iren waɗannan malamai su al-Imam Zahabi da makamantan su. An samu su Shu'aib al-Arnaut da su ainihin Malam Bashar Awad ma'ruf su ma duk sun fada cikin wannan rikici. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. To wannan littafi al-Muqiza tare da sharhin shi lallai ya tattauna magani dangane da ire-iren waɗannan matsaloli masu ɗimbin yawa. Kamar da aka samu wani malami mai suna Asharif Hatim Ibn Arif Al-Auni ko Al-Aufi, ya ainihin wato zama na musamman domin yin wannan sharhi. Al-Auni ya sharhi littafin Al-Muqiza tare da cewa shi wannan malamin yana ɗaya daga cikin waɗanda shi ma ya samu kanshi a cikin ire-iren waɗannan matsaloli na shiga rikingimu dangane da zargin mutaakhirin da hanyoyin inganta hadisinsu. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. To jama'a, kun ji tarihin waɗannan al'amura yadda suka kasance. Da tafiya ta tafiya sai zamanin sa al-Imam Suyuti ya zo. Al-Imam Suyuti ya zauna ya rubuta littafi akan ilimin hadisi ya sa mishi alfiya ta hadisi. Alfiyatu Suyuti fi ilmi al-hadis. Wannan littafi gashi tare da ainihin sharhi da tashihi da ta'liqin Sheikh Ahmad Shakir. Muna da wannan bugu wanda asali wannan bugu na Darul Ma'rifa ne da kuma Darul Kutub al-Ilmiya gashi duk tare da tahqiqin ainihin wato Ahmad Shakir. Wannan littafin na daga cikin littafan da aka rubuta na waƙe a cikin ainihin wato ilimin mutsalawul hadis. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Akwai malamin da ke zauna a garin Makka ya zauna ya yi sharhin wannan littafi domin yana ɗaya daga cikin malaman da suka haddace wannan alfiya ta Suyuti kuma suke ba da muhimmancin karantar da wannan littafi. Ya sanya wa littafin sharhu alfiyatu Suyuti fil hadis al-musamma is'afu dhawil watar bi sharhi nazmi durar fi ilmi al-athar ta'lif al-sheikh Muhammad ibn al-sheikh al-allama Ali ibn Adam ibn Musa al-Ethiopi. Asalin shi buzu ne, mutumin kasar ainihin Ethiopia, amma a yanzu lecturer ne a Darul Hadith al-Khairiyya dake Makka kuma yana karantawa a masallaci babba yana nan ainihin a anguwar Nakasa, yana karantar da ainihin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yana daga cikin almajiran Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah ya gafarta mishi. Wannan sharhin nashi a mujalladi biyu ne. Gaskiya yana daga cikin sharhi wanda ya wasa ya kai matuƙa wajen faɗaɗawa da kuma yalwatawa wajen ainihin sharhi, dama wannan ɗabi'a shi ke. Domin na so in yi muku misali sai in miƙe tsaye in ce ku dubi wannan sharhi mujalladi 42, sharhi ne akan Sunanin Nasa'i wanda ba a taɓa wa littafin Nasa'i sharhi wanda ya kusa da rabin wannan ba. Kuma wannan sharhi yadda kuka ganshi a rubuce haka, haka yake a cassette ya zauna yayi shi. da aka tashi haka aka buga shi a mujalladi 42 wannan bugu ne na daga baya-baya na ɗaya daga cikin waɗanda ya ɗauko a duniya muka je muka yi aikin tacewa da tantancewa aka sake buga shi sai aka hada kowane mujalladi biyu a wuri guda na haka sai ya zama gaba ɗaya 42 ya zama guda 21 wannan sharhin sharhi ne wanda babu shakka ya kai matuƙa da shi yasa mai sharhu sunan Nasa'i al-Musamma Zakhiratul Uquba wato guzurin lahira guzurin gidan ƙarshe fi sharhil mujtaba game da sharhin zababbun hadisan nan da al-Imam an-Nasa'i ya fitar daga cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra wannan malamin kamar yadda nace ba balarabe bane guzu ne mutumin kasar Ethiopia amma Allah ya albarkace shi da ilimi kuma ta kawar shi ta bayyana Allah maraukakin sarki ya saka mishi da alkhairi to shine wannan sharhi na alfiya ta Siyuti a hadisi wanda da yake malami ne mai karantawa malami ne mai rubutawa mai tahqiqin hadisan dukkanin maganganun da zai rinka gaya maka zaka ga yana fadan su ne da dukkanin kwarewa da gogewa domin yana cikin harkar tasihi da tabayishi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'a kun ji wannan akwai malami daga cikin malaman da suka rayu baya-bayan nan mai suna al-Imam al-Sheikh al-Allama Tahir al-Jazairi shi ko da ya tashi rubuta littafi sai sanya mishi tawjihun nazar ila usul al-athar wannan littafin nashi littafi ne na ilimin hadisi daga cikin tafan da suka zo daga baya-baya Allah maraukakin sarki ya saka musu da alkhairi sannan daga cikin sharhin alfiya din can ta Siyuti akwai littafin ainihin wato manhaj zawun nazar sharhi ne na manzumatu ta ilmi al-asar wanda a Sheikh Muhammad Mahfuz ibn Abdullah ibn Abdul Mannan wanda hijira na da 1329 Allah maraukakin sarki ya dauki ran shi rubuta sannan akwai littafin tawdihul afkar lima'ani tanqih al-anzar wanda ainihin wato al-allamatu san'ani mai littafin subnu salam ya rubuta daga cikin littafai mafiya inganci na sharhin littafan ilimin hadisi Allah maraukakin sarki ya taimaka to bayan duk waɗannan bayanai jama'a sai mu tattauna wata mas'ala mas'ala ita ce menene fa'idar zama ai darasi da babu waɗannan tarihi da bayanai akan waɗannan littafai wannan fa'ida tana komawa ne musamman ga ɗaliban ilimi masu bincike da karatu da sanin menene ya kamata ya zama madogara menene kuma bai kamata ainihi ya zama madogara ba amma waɗannan littattafai dukkansu da na kawo su a yau insha Allah ta'ala littattafai ne waɗanda duniyar ilimin hadisi ta karɓe su a matsayin littattafai na ilimin hadisi waɗanda malamai suke karanta su karantar da su su yi sharhin su su kuma gina ɗalibai akan aiki da su to daga cikin waɗannan littafai sai ainihin muka samu wani gogaggen malami kuma ƙwararre wanda ya zurfi a wannan fage na harka ainihin wato karantar da ilimin hadisi da aiki da shi a aikace da rubutu game da mazajen shi shine al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wanda insha Allah ta'ala tarihin shi zai biyo baya da ikon Allah yayin da ka ji tarihin waɗannan littattafai da tarihin rubuta wannan ilimi da kuma fa'idar da ke da sani da kuma sanar da kai waɗannan littattafai shine don gobe in ka tashi fadada bincikenka akan al-hadithul gharib da kuma gharibul hadith da za a karantar da kai tunda ka iya bambance su ka san ina ne da ina ya kamata ka je ka fadada bincikenka kuma waɗannan littattafai alhamdulillah dukkanin su muna da su a wannan makaranta ta Darul Hadith As-Salafiyya Allah madaukakin sarki ya taimake mu littafin da muka sa zamu karanta mu kuma karantar shine littafin Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani me yasa muka zabi wannan littafin mun zabi wannan littafin ne kamar yadda mai littafin zaka ji ya fadi a muqaddimar littafin ya rubuta littafin ne sakamakon koke da aka kawo mishi akan cewa littattafan ilimin hadisi suna da yawa ka daji su kusa rubuta su dirka dirka kusa rubuta su a takaice to sai wani ya roke shi ya tace mishi abin da yafi muhimmanci to kokarin sanin abin da yafi muhimmanci daga cikin waɗannan shi yasa muka ware wannan littafi ne mai suna Nukhbatul Fikr zamu karanta mu karantar mu sharhin ta sharhi mai fadi da harshen Hausa fiye da yadda muka kasance muna yi a shekarun baya asalin wannan littafi mun dauke shi ɗaya daga cikin tafan manhajiya su ma na wannan makaranta wanda muke karantawa mukan yi daura da shi a wurare mabambanta a garin farko da muka fara daukar shi shine yau shekara 12 a jihar Yobe dake jihar Yobe a ainihin wato gabas a cikin Yobe wannan daura da muka yi a garin Damagon wanda an yi ta ne a 1997 ko 1998 wato shekara 12 da ta gabata ko 13 mun karanta wannan littafi mun dauko sharhin shi sai dai bamu kammala shi ba dan haka kasusuwan suna nan ba su kai sun komo ba na biyu mun sake fara karatun wannan littafi da karanta shi a wata daura wadda muka yi wa ɗan uwa a ainihin wato garin Sokoto yau kamar shekara 10 da ta gabata ko shekara 9 anan ma ba a sauke littafin ba muka zo muka sake fara karatun wannan littafi kamar shekaru 8 da ta gabata a garin nan a masallacin markazu salafiya a wancan lokaci ma muqaddima kadai muka yi kasusuwa guda uku wanda wannan muqaddimar mun karanto ta ne daga bugun wannan littafi wanda ainihin wato a Sheikh Abdullahi Ibn Muhammad Sufyan al-Hakami ya ainihin muqaddimar dake wannan dan karamin bugu dake hannuna a lokacin ita aka yi photostat aka raba wa mutane ni kuma na rike wannan ta asalin na rinka karanto musu wannan shine takaitaccen tarihin karanta wannan littafi a wannan makaranta tare da daukar shi a cassette amma tarihin asalin karatu wannan littafi yana komawa ne tun lokacin da muka bude wannan littafi da shekara 2 yau shekara 18 da ta gabata mun bude makarantar shekara 20 da ta gabata wato a 1990 bayan an karantar da dalibai na shekara 2 sai muka dacewa a fara karantar da su ilimin hadisi to littafin farko da ake fara karantarwa shine Baiquniya to Baiquniya ba littafi ne wanda aka tace shi ba kuma ba littafi ne wanda ya gamo abubuwa da yawa ba ana yin shi ne a matsayin ya gyara wa dalibi yanayi ya dan fara sanin wani abu ko da yake wasu abubuwan babu tantancewa a kansu a wannan lokaci bayan mun karantar da Baiquniya sai muka fara karantar da littafin Nukhbatul Fikr to wannan littafi na Nukhbatul Fikr mun karanta shi mun sauke shi a Darul Hadisi Salafiya anan zariya ya kai so 7 a Kaduna kuma mun karanta musu shi so 1 ne kadai aka sauke shi zuwa bara a yanzu insha Allah ta'ala za mu karantar da wannan littafi ga daliban ilimi ba masu sauraron wa'azi ba dan haka wannan kasar da kake saurare ba wa'azi bane idan ka ji ya ruda ka to dalili ne akan dama bai dace da kai ba sannan kai kuma da zaka kasance dalibin ilimi ne a wani gari ka sani da cewa cassette ba zai zama madogara wajen koyon ilimi ba musamman ilimi irin wannan dole ne ko ka ji a cassette sai ka kusanci wani malami ya koya maka kuma kai hakuri ka zauna a karkashin shi tsawon lokaci har ka samu gogewa dan haka wannan cassette da duk wanda ya ji shi ya je ya mai da shi fitina ga kanshi ko fitina ga wasu to ni dake karantawa ba zan dauki zargi ba kamar yadda malaman da suka gabace ni da waɗanda suke a wannan zamanin sukan karantar da shi ya shiga cikin cassette ba za su dauki zargin duk wani ganganci da wani ba domin asalin shi cassette ana yin shi ne domin ya zama tunasarwa ga abin da ka zo aka karantar da kai ya kwanta maka amma ba dan ya zama shi ne malaminka ba musamman a yanzu da aka samu wasu masu girman kai su suke ba su da bukatar yanzu sai sun zauna gaban malami saboda ga computer ga internet ga radio ga recorder ga CD ga DVD ga MP3 ga MP4 wannan kuskure ne babu abin da haka za ta kai ka sai shiga cikin ainihin rudani dan haka wannan littafi shi zamu karanta insha Allah ta'ala shi wannan littafi mawallafin littafin yayi wa abin shi sharhi shi Ibn Hajar da kanshi yayi mai sharhi ya sanya mishi Muzhatun Nazar Sharh Nukhbatul Fikr lil Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ga wannan ainihin sharhin wanda Darul Fawaid da Darul Ibn Rajab suka hada ainihin suka buga wannan littafin sharhi ne da Ibn Hajar akwai wani tsohon sharhi wanda da shi ne muka yi amfani da shi a wannan makaranta in mun ga makarantar da asalin matanin sai a koma karatun sharhin wanda Abu Abdurrahim Muhammad Kamaluddin Al-Adhami yawa ainihin wato tahqiqi da ta'liqi wannan littafi shine sharhin da Ibn Hajar yayi wa littafin Nukhbatul Fikr littafin ya sha sharhi kwarai da gaske ya sha kuma hidima kwarai da gaske dan Allah ya albarkaci littafin ni dinnan na rubuta fassara shi da Hausar boko tsaf na kammala wannan fassara yau shekara 8 da ta gabata ya rage ina samu lokaci zan zauna in yi sharhin shi insha Allah ta'ala amma da duk makasudin shine ya zama zikira da tazkira da kuma muzakkira ga daliban ilimi ya zama abin tunasarwa ga daliban ilimin da suka zo aka koya musu ba ya zama shine madogarar da zaka yi zuwa gaban malami kace kana da kasar ko kana da fassara Hausa ba daga cikin ayyukan da ainihin aka yi wannan littafi akwai sharhi kamar da nace dan Ibn Hajar ya yi wannan littafi sharhi kamar da aka samu Malam Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi ya yi wannan littafi sharhi ya sa mishi Al-Yawaqit wa Durar sharhi Nukhbatul Fikr wannan sharhin ne wato sharhin Nuzhatun Nazar to wannan sharhin ne kamar yadda babban malami Malam Salih Al-Utsaimin shi ma yayi sharhi tawdihi akan Nukhbatul Fikr gashi na ainihin ana sayarwa a ko ina zaka ainihin iya samu sannan an samu wani babban malami mai suna Al-Amir As-Sanani ne Subul Salam ya wannan littafi waƙe ya waƙe littafin ya sanya wa littafin Kasbu Sukkar ya sanya mishi rake ko takanda nazmu Nukhbatul Fikr wato waƙe ne akan Nukhbatul Fikr wannan waƙe ne na wannan littafi na Nukhbatul Fikr kamar yadda shi wannan malami ya zo kuma yi wa abin shi sharhi da kanshi sharhin waƙen ya sa mishi Isbalul Matar ala Kasbu Sukkar zubo ruwan sama akan rake ina fata an gane wannan sharhi ne wanda shi Al-Amir As-Sanani yayi daga cikin ayyukan da aka yi wannan littafi har wa yau akwai ainihin wani malami mai suna Abul Abbas Taqiyuddin Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ash-Shantiti ya rasu hijirana da 868 shi ma yayi ainihin nazmi da kuma waƙe wato sharhi na wannan nazmi wato yayi waƙen littafin kuma yayi sharhin waƙen ya sa mishi al-ali rutba fi sharhi nazmin nukhba wannan malami ga littafin nashi duk aiki ne akan wannan Nukhbatul Fikr wanda ainihin malamai suka yi a Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asri shekara 20 ta gabata yayi littafin an-nukat ala Nuzhatun Nazar fi tawdihi Nukhbatul Fikr shi ma sharhi ne ko ta'liqi ne akan sharhin can na Ibn Hajar sannan aka samu wani malami ya karantar da dalibai ne a cassette sannan daliban suka buƙaci ya zauna ya rubuta ya tahqiqi wannan malami sunan shi Dr. Abdul Karim Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Khudair wannan malamin har yanzu akan sanya karatuttukan shi na wannan littafi na Nukhbatul Fikr da littafin At-Tamyiz a cikin ainihin Qanatul Majd lil Hadith An-Nabawi wannan littafi nashi sunan shi Tahqiqur Raghaba fi Tawdih An-Nukhba ya samu kofin Nukhbatul Fikr na rubutun hannu na ɗaliban Ibn Hajar guda biyu waɗanda ainihin aka rubuta su a zamanin Ibn Hajar ya ainihin wato yi tahqiqin wannan littafi sannan yayi sharhi don haka wannan nuskar da ke hannuna ita ce nuskar da zai rike wadda za ta zama madogara insha Allah ta'ala game da karantawa da karantar da wannan littafi a cikin waɗannan karatuttuka da wannan azuzuwa waɗanda ainihin wato ake kallon mu da sauraron mu ina faɗin haka ina ne cewa zan ba da muhimmanci game da waiwaye dangane da ainihin wato wannan nuska ne ita ma nuska ce wadda malamin ya yi kokarin zama domin aikin ta haƙiƙinta wato wannan malami mai suna Abdullahi Ibn Muhammad Sufyan Al-Hakim dan haka waɗannan nuskoki guda biyu
waɗannan tabaoi guda biyu, da tabar malam Khudair da tabar malam Hakani, su ne za su zama mana babban madogara. Amma dai ita wannan ita ce zan rinka rikewa, domin sai da ya kawo matinin ta tukuna, sa'annan sai kuma ya biyo baya da ainihin sharhinta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne takaitattun bayanai na al'amuran da suka shafi maganganun da na so in gabatar mana dangane da cikakkiyar muqaddima game da littattafan ilimin mustalah wal hadith. Yanzu dai kun ji dalilin da yasa muka tsawaita bayanan nan, da kuma dalilan da suka ainihin wato sanya muka zabi wannan littafi. Na fata an gane wannan kasuwar da kake kallo da saurare karatu ne kadai ake wa ɗaliban darul hadisi salafiya, waɗanda suka haɗo azuzuwa guda biyar ko guda shida didda na mata, tun daga ainihin ajin Umar da Usman da Abu Huraira da Ja'far da ajin Abba Aji, kaji azuzuwa guda ainihin biyar kenan. Na? Sannan na? Ha. Sannan ainihin sai ajin Sauda Ummul Mu'minin da kuma ajin Fatimatu Zahra na mata, wato kaga azuzuwa guda bakwai kenan. Waɗannan su ne ainihin wato azuzuwan da aka tara ake wannan karatu. Sai dai an yi izini ga dukkan ɗaliban makarantar za su iya ainihin wato zuwa wannan karatu. To in muka ce ɗaliban makarantar mu, ba masu sauraron wa'azin mu ba. Masu sauraron wa'azin mu ko sun kai shekara 30 suna sauraron wa'azin mu, ba ɗaliban makarantar mu bane, masu saurare ne. Ba su da bambanci da masu sauraron Radio Nigeria Kaduna ko Jakan Magori ko masu sauraron BBC. Wannan bai mai da su ɗalibai na mass communication ko kuma na journalism ba. Haka masu sauraron mu a cassette kawai masu sauraron ne. Dangane da abin da ya shafi Ibn Hajar al-Asqalani shi ne littafin, akan ce mishi Shihabuddin Abul Fadli, amma dai haƙiƙanin sunan shi Ahmad, sunan mahaifin shi Ali, sunan kakan shi Muhammad, sunan baban kakan shi Muhammad shi ma, sannan sunan kakan shi Ali, shi kuma nashi mahaifin sunan shi Mahmud, shi kuma Hajar, dan Hajar. Dan haka Hajar din kaka ne na hawa shida ko bakwai na Ibn Hajar. In ka kirga zaka ga Hajar shi ya haifi Mahmud, Mahmud shi ya haifi Ali, Ali ya haifi Muhammad, Muhammad ya sake haihuwar ɗa ya sa mai Muhammad, Muhammad ya haifi ɗa ya sanya mishi ainihin Ali sunan kakan shi, shi kuma Ali ya haifi ɗa ya sanya mishi Ahmad. Ahmad shi ne ya rubuta mana wannan littafi. An haife shi a watan Sha'ban, an yi sabani, wasu suka faɗi kwana kaza, wasu kwana kaza, wasu kwana kaza, wallahu alam. A watan Sha'ban da aka haife shi, hijira na da shekara 773 a daidai ainihin wato gabar kogin Nil na ainihin ƙasar Misra, wannan Misra dai wanda ka sani al-qadima. Ya taso yana maraya, domin mahaifin shi ya rasu yana shekara ainihin 4, amma mahaifiyar shi dama daga haihuwar shi ta rasu, tana haihuwar shi ta rasu, amma bayan shekara 4 sai ainihin mahaifin shi ya rasu. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba da. Amma mahaifin nashi kafin ya rasu ya yi wasiya dama akan cewa in ya rasu to ya danka amanar wannan yaro a hannun ainihin wato wasu abokai nashi guda biyu, waɗanda malamai ne. Waɗannan ainihin wato abokan nashi akwai al-Imamu al-Kharrubi da kuma Shamsuddin ibn Qattan al-Misri. Allah ya yafe musu gaba daya. Waɗannan bayan Allah da aka ba su amana sun tsaye da wannan amana, domin sun karantar da Ibn Hajar tun yana shekara 9 ya haddace al-Qur'ani baki daya, har ma ya taɓa wa musulmi limanci a masallacin Ka'aba a ainihin wato harami a hijira na da shekara 785. A wannan lokaci shekarar shi 12 sun je ainihin wato aikin umara ne ko sun je ziyara tare da shi da wannan ainihin mai gida nashi da aka bashi wasiya a hannun shi mai suna Sheikh Zakiyuddin al-Kharrubi. A wannan lokaci har aka bashi dama yana dan shekara 12 wa musulmi limanci a Ka'aba. Bayan ya haddace al-Qur'ani sai ya bada muhimmanci wajen karatun littattafai na ilimi. ya koyi daga cikin tafan hadisi akwai sahihul bukhari ya kuma koyi wadansu tafai kamar su sahih muslim da makamantansu a wannan lokacin bai kai shekara 20 ba a lokacin da shekarun shi suka kusa zama 20 sai ya fara shiga fanni na lugar larabci ya kware a fanni na ainihin adab har ya zama yana rera waka ya ba da muhimmanci game da ilimin tarihi da fannonin shi a yayin da ya cika shekara 20 dindi sai kuma Allah ya saka mishi kaunar ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya biyo bayan yawan karatun littattafan hadisi da yake yi na al-Imam Zahabi da na wasu almajiran Zahabi sai ya ga Imam Zahabi ya burge shi ya bashi sha'awa dan haka sai ya tinkari koyon littattafan ilimin hadisi yana saurare yana koyo yana rubutawa har idan abokan shi dalibai yaji za su sauke wani littafi sai yaje yana musharakar daukan karatun wannan littafi tare da su Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya shiga garuruka da dama wadanda waɗannan garuruka sune garurukan malaman hadisi a wancan lokaci kamar kasar Yaman da kasar Sham da kasar Hijaz kuma ya koyi ilimi a hannun manya-manyan malamai wadanda daga cikin su akwai ainihin wato Al-Hafiz al-Iraqi mai wadancan littafai wanda ainihin muka ji daga cikin su akwai Sheikh Muhammad ibn Abdullah Bahirat al-Makki akwai Abul Hussein al-Haythami amma ba ainihin wato Haythami ba Haythami mai littafin Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid daga cikin manyan malaman shi akwai Ibn al-Mulaqqin wanda dazuka ji mun yi magana dangane da wani littafi nashi na ilimin hadisi haka akwai al-Imam Sirajuddin al-Bulqini Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shine ma malamin da bayan ya yaye Ibn Hajar ya karantar da shi fiqh yi mishi izini akan cewa to ya fara karantawa kuma har ya halatta gare shi ma ya fara yin ainihin fatawa daliban shi suna da matukar yawa kwarai da gaske kamar yadda kaji mun fadi a dazu daga ciki akwai ainihin wato biqa'i mai wancan littafi na ainihin wato ta'liqi akan sharhin alfiya akwai al-Imam Zakariya al-Ansari da akwai al-Imam Ibn Qadi Shuhbah akwai Ibn Taghri Bardi wanda ga littafan su galibi anan da Ibn Fahad al-Makki daga cikin ainihin almajiran shi akwai al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi wanda ake ganin daga cikin dalibai ma babu wanda yafi ainihin wato ba da muhimmanci akan shi kamar shi Sakhawi ya ba da muhimmanci shi ma akan malamin nashi a inda ya rubuta littafai masu ainihin wato a wurare mabambanta ya rubuta littafi ainihin wato game da tarihin Ibn Hajar ya sanya littafin Al-Jawahir wa Durar fi tarjamat Ibn Hajar sannan a cikin littafin shi mai suna Ad-Dawu'ul Lami' a cikin mujalladi na 2 shafi na 39 har zuwa abin da ya biyo baya yayi cikakken tarihin Ibn Hajar daga cikin littafin da Ibn Hajar ya rubuta akwai littafin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari wanda ya rubuta shi a cikin shekaru 27 akwai littafin Tahzibut Tahzib wanda littafi ne akan tarihin mazajen hadisi akwai littafin Lisanul Mizan wanda kamar sharhi ne da ta'liqi akan littafin Mizanul I'tidal akwai littafin Kitabut Tamyiz wanda aka fi sani da At-Talkhisul Habir akwai littafin Ad-Durarul Kamina akwai littafin Taghliqut Ta'liq akwai littafin Bulughul Maram akwai littafin Inba'ul Ghumur bi Anba'il Umur wadannan kadan daga cikin ainihin littafin shi kenan daga cikin ayyukan da Ibn Hajar ya rayuwar shi akwai karantawa da yawan rubuce-rubuce da zaman baba fatawa har ma da ainihin alƙalanci Ibn Hajar ba shi da takalidanci ga mazhabin da ya tashi a cikin shi wato mazhabin al-Imam Shafi'i amma Ibn Hajar a wajen ainihin aqida dangane da babul asma'i was sifat yana da aqida irin ta ash'ariyanci Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daga ƙarshe Ibn Hajar Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi bayan wannan rayuwa wadda ke cike da koyon ilimi da karantar da shi da rubuta shi da yi mishi hidima a ainihin wato ƙarshen watan Zulhijja hijrana da 852 Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi daga cikin tafan da suka yi tarihi shi akwai littafin da na ambata a baya Ad-Dawu'ul Lami' da ainihin wato littafin Al-Jawahir wa Durar da littafin At-Tibr al-Masbuk na da shi aulihin Sakhawi da littafin Nazm al-Iqwan na al-Imam Suyuti da littafin Husn al-Muhadara da littafin Shajarat al-Zahab da littafin Al-Qala'id al-Jawhariyya da Al-Hazz al-Alhaz da Raf al-Isr da Al-Badr al-Tali' na al-Imam al-Shawkani da waɗansu littattafai dai waɗanda an rubuta su a waɗannan zamani a matsayin littattafai na gabatarwa domin samun digiri na ɗaya ko na biyu ko na uku. Daga cikin akwai dirasa wadda Dr. Shakir Abdulmunim yayi, ya sanya mata Ibn Hajar wa dirasatu musannafatihi. Jama'ar musulmi, wannan shine takaitaccen tarihin mai littafin da zamu fara karantawa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Allah madaukakin sarki ya gafarta mai. Ya rage. Wata tambaya da ta fara tasowa daga baya-bayan nan wadda ainihin dalibai sukan yawaita yin ta musamman a wannan kasar tamu, ita ce shin ko babban malamin zamanin nan na hadisi a Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani yana da littafin hadisi wanda ya zama rubutawa kamar yadda waɗannan manya-manyan malamai da muka gabatar da bayanai a kai suka ainihin wato rubuta? Gaskiyar lamari amsa ita ce a'a. Nasir Din al-Albani bai taɓa zama ya rubuta littafin ilimin hadisi sukutin da guda ba, sai dai a garin bayyana wasu hukunce-hukunce na hadisai ko na fiqhu ko bayyana wasu mas'aloli na takhriji ko ta'liqi ko sharhin wasu littafai yakan ware wasu fagage ko wasu muqaddimomi masu yawa ya yawaita magana akan ka'idoji na ilimin hadisi yana tantancewa, kamar ainihin muqaddimar littafin Sahihu Targhib wa Tarhib da ainihin muqaddima ta littafin Tamamul Minna da makamantansu. Akan samu haka duk wani littafi da zaka gani a kasuwa an sa Mustalahul Hadith lil Albani ba shi ya rubuta ba, ko Ulumul Hadith lil Albani ba shi ya rubuta ba, jam'i ne, wani ne ya biya tattaro daga waɗancan wurare ya hada. Dan haka saboda amana ilimi shi wanda ya aikin zaka ga an ce jam'uwa ne ko idaduwa ne a ciki, kuma zaka ga in ya gama kawo ka'ida kaza ko kafin ya fara kawo ta sai ce a duba a wuri kaza da wuri kaza anan ya ciro ta. Dan haka jama'a, gaskiyar lamari Malam Nasiruddin al-Albani bai taɓa rubuta wani littafi na ilimin hadisi mai zaman kanshi ba, kamar yadda bai taɓa rubuta wani littafi mai zaman kanshi dangane da tarihin manhajan hadisi ba. Amma ɗaliban shi da waɗanda suka zo bayan shi sukan yi ƙoƙarin yawo cikin littattafan shi kamar Irwa'ul Ghalil da makamantan sharhi ko kuma ainihin wato ta'liqi da wasu littafai, suna ware sunayen mazajen da ya bayyana matsayin shi game da inganci ko rashin ingancin hadisan su, sannan nagartarsu ko rashin nagartarsu. Dan haka gabana nan ga littafin Muntahal Amani bi Fawaid Mustalahil Hadith, Mustalahil Hadith lil Muhaddith al-Albani, wanda Ahmad ibn Sulaiman Ayyub ya ainihin rubuta, wanda Mustafa al-Adawi ya mishi ainihin muqaddima. Wannan kenan. Sannan ga littafin Ad-Durar fi Masail al-Mustalah wal-Athar, wanda asalin wannan tambayoyi ne wanda Abul Hassan al-Misri al-Ma'ribi ya zaurawa wa Albani a cikin kasusuwa guda shida aka buga su, sai kuma aka maida su matsayin littafi. Sannan daga ciki akwai Su'alat lil Allamati al-Muhaddith Muhammad Nasir Din al-Albani rahimahullah, sa'alaha Abu Abdullah Ahmad ibn Ibrahim ibn Abi al-Ainain fi shubuhatin hawla al-hadith al-hasan wa qawa'id fi ilm al-hadith wal-jarh wat-ta'dil. Wannan ma su'alat ne wanda malamai in suka karantar da dalibai suka karantar daliban suka karantu, sai kuma daliban tambayoyi sai su taso musu, sai a fara kulla majlisi na su'alat, wanda muna da irin waɗannan littafai a makarantar mu na malamai da daddu daga shekara 1800 baya da ƙasa har zuwa wannan zamani, wanda ba za su gaza guda 50 ba. Zaka ji su'alatul Darqutni, su'alatul Barqani, su'alatu wani, su'alatu wani, tambayoyin da wani ya wani, to waɗannan irin littafai suna amfanawa, to irin wannan ne. Sannan sai littafin ainihin Ulumul Hadith lil Allamati al-Albani rahimahullah, wanda ainihin Isam Musa Hadi ɗaya daga cikin almajiran shi ya zauna ya tattaro, dan haka shi ma ya ce jam'u wa i'dad. To haka nan an samu wani malami mai suna Ahmad Ismail
da shi da Salih Usman suka zauna suka tattaro maganganun da Albani yayi a cikin wasul tafan shi game da masu riwaya suka sanya wannan mu'jamu asanir ruwa alladhina tarjama lahum al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani jarhan wa ta'dilan to wannan tafai a yadda ka gansu ba haka Albani ya rubuta su ba an bin tafan shi an tattaro ne kamar yadda ake bin kasusuwan Malam Abubakar Mahmudu Gumi ana tattaro fatoyin shi da maganganun shi sai kaji an sa fatoyin Abubakar Mahmudu Gumi na Malam Isa Suntu amma kaga ba shi Malam Abubakar Gumi ne ya zauna ya aikin tattara ba wani ne ya bi kasusuwan ya tattaro ya ware su haka to wannan sanannen abu ne a cikin ilimi kuma ba laifi bane malamai suna yin haka domin akwai fa'idoji kwarai da gaske Allah maraukakin sarki ya taimake mu jama'a insha Allah ta'ala zan fara karatun littafin Nuhbatul Fikr Nuhba abinda ake nufi da tatacce tatacce to al-fikr jam'i ne na fikra ma'ana tunani to jam'in tunani shine tunanuka amma tunani abinda yake nufi anan ba tunani irin na takeici wanda za ka yi shuru kana tunani ba a'a tunani anan yana nufin theory na nazariya kowane littafi ɗaya daga cikin tafannin da muka gabata kusan guda 15 ko 20 ko makamantan haka zaka ga yana dauke da wasu ka'idoji da wasu fa'idoji wanda babu a cikin wancan to wannan littafi na Nuhbatul Fikr abinda ake ce maka ya biya zazzabo maka irin waɗannan tatattun fa'idoji ne ya tara maka su anan to inda aka samu wata fa'idar ta kai ta komo ga wata ta kai ta komo amma suna karo sai Ibn Hajar ko ya tabbatar maka da cewa dukkan su daidai ne amma wannan ga inda za a aiki da ita wancan ga inda za a bi da ita ko kuma ya ce maka gaskiya dukkan su babu laifi amma wancan tafi inganci to wannan yana daga cikin aikin da yasa ya sanya wa littafin Nuhba Nuhbatul Fikr ku kiyaye haka ke karantawa ba Nuhbatul Fikr ba Nuhbatul Fikr Nuhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-asar wato tatattun maganganu game da ilimin malaman hadisi bismillahir rahmanir rahim rabbi zidni ilman wa yassir ya karim wannan karin bai zo a cikin wannan nuska wadda take hannunku ba wadda asalin nuskar dake hannunku copy ce daga wannan nuska ta malam ainihin wato Abdullah ibn Muhammad Sufyan al-Hakami amma an samu daga cikin nuskokin rubutun hannun yazo da waɗannan bayanai ga wata muqaddima ma kusan shati hudu kusan sadara hudu wanda za ku ji babu a wannan ainihin nuskar taku sai ku saurara bismillahir rahmanir rahim rabbi zidni ilman wa yassir ya karim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya ubangiji ka kare ni da ilimi ya ubangiji ka saukake mini ya kai Allah mai karimci wato anan kana tawassuli ne da karincin Allah cewa Allah mai alheri ne daga cikin alheran shi kana neman ya saukake maka hanyar koyon ilimi qala shaykhu al-imam al-alim al-allama ar-ruhna farid asrihi wa wahid dahrihi wa shaykhu mashayikh wa misrihi bahr al-fawaid wa ma'dan al-faraid 'indat al-huffaz wal-muhaddithin شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد ابن محمد الأسقلاني الشهير بن حجر رضي الله عنه وأبقاه في خير وآقبة وعافية ونفع بعلومه آمين الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لا فسر قال الشيخ الإمام شيخ الإمام العالم العلامة مالني كما بباء الروح له ميو ونيو ونيمي إلم فريد عصره وان باب شيء أظامنيش باب إشي أظامنيش ووحيد دهره irin shi shi kadai ne a lokacin shi wa shekhu mashayikh
kuma malamin malamai to anan sai malamin ya dige-dige alama akwai wata kalma da ta fadi ko kuma wata kalma wadda bata domin sai aka sa wa shekhu mashayikh ya zama mudafun ilaihi amma ba a kawo asalin mudafun ilaihi afsani ba wanda kuma akwai shi a wurin azahiri domin ya yi akafi ya ce wa misrihi ma'ana kamar a ce abin da ke kabbara a wurin wa shekhu mashayikh baladihi malamin malaman gari shi wa misrihi da kuma ainihin kasar shi kabbarawa ce wannan don ku gane maganar baharul fawaidi tekun fa'idoji wa ma'adinul fara'idi sannan ma'adini barami wato irin resources da ake samu a ƙasa wanda yake daidai ku wanda babu ishi misali kamar gold duwatsu na da yawa amma gold yafi su daraja umbatul khuffaz wal muhaddisin madogarar mahaddata da malaman hadisi shihabul millati waddin yumar addini yumar hanyar Allah da kuma addinin Allah abinda ake nufi da yula ita ce irin tauraruwan nan da za ga ta to shu haka sai kuma ta bace ita ce shihab to sanya sunaye irin wannan ya halatta in suna ne shi kadai za ka iya sa wa danka shihab amma cewa shihabuddin shamsuddin kamaruddin nuruddin badruddin da makamantan su malamai suka ce wannan bai halatta ba makaruhi ne ina fata an gane to an zo akan yi wa malamai hatta waɗanda suke cewa babu kyau sai kaga an dawo kuma ana danganta irin waɗannan sunaye gare su kamar su Ibn Taymiyyah sai kaje an ce Taqiyuddin sai Imam Az-Zahabi sai a ce Shamsuddin sai Ibn Al-Qayyim a ce Shamsuddin duk wannan gaskiya bai halatta ba ba su so ka sawa kansu ba kamar su Suyuti a ce Jalaluddin ina fata an gane to Ibn Hajar dai suna ce mishi Shihabuddin to anan da yake kiraru yake sai yace Shihabul Millati wato yula mai haskaka addini wato kamar ana cewa bullowar shi addini na cikin duhu amma bullowar shi sai ta haskaka tafiyar shi kuma sai ta dauke kamar yadda yula in ta fito sai ta haskaka in ta dauke fa sai kuma duhu waddin da din Abul Fadli baban falalu wannan suna ne a zahiri sunan dan shi ne a zahiri Ahmad ibn Ali ibn Muhammad al-Asqalani Ahmad ibn Muhammad wato Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ba Asqalani to an ce mishi ba Asqalani ne shi ba mutumin Asqalana bane domin ita Asqalana a Filistin take to me yasa aka ce mishi Asqalani an ce mishi Asqalani ne saboda asalin iyayen shi daga Asqalana suke Asqalana tana Filistin shi ku a Misra aka haife shi a Misra ya girma a Misra ya taso na fata an gane in muka ce iyayen shi muna nufin iyaye ma na can sama wato har kakannin shi waɗanda suka haifi uwar shi da uban shi ɗan Misra ne a Misra aka haife su amma can kakannin na sama ne daga Asqalan kamar yanzu ni nakan ce Bazazzagi wani kuma sai in ce Bakano sandadin na ce Bakano ina nufin iyaye na amma ba haka bane haihuwar Zariya ne to Ibn Hajar haihuwar Masar ne to amma sai kaje ana ce mishi Al-Asqalani ba Asqalani to dan karka rude wata ranka ji an ce ai a Misra aka haife shi a cikin ta ya taso a cikin ta ya girma kace to me kai shi Asqalan sai ta a asali nasabar kakannin shi ce ina fata an gane Ash-Shahir bin Hajar wanda yafi shahara da Ibn Hajar Hajar din kakan shi ne na wajen bakwai radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa abqahu Allah kuma ya bar mana shi fi khairin a cikin alkhairi wa afiyatin da lafiya wa nafa'a bi ulumihi kuma Allah ya amfanar da mu da ilimin shi domin sanda aka kwafa wannan littafin da wannan muqaddimar da aka yana da rai shi yasa kuka ji ana cewa Allah ya ban mana shi a cikin lafiya da alheri kuma Allah ya ci gaba da amfanar da mu ilimin shi amin malam yace hadhihi almuqaddima asbattaha mimma wajadtuhu fi nuskhati al-asli yace wannan muqaddima yadda kaje ta na tabbatar da ita ne saboda na same ta a kwafin asalin hannu na wannan littafi mala akwai sauran lokaci to amma ba'd to bayan haka mala yace alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman godiya ta tabbata ga Allah Allah bai taba gushewa ba mai ilimi kun ji haka yazo a cikin wannan nuska a cikin nuskar da ke hannunku aliman daidai ne inna ma aliman yazo haka a wannan nuska aliman yazo shi ma a cikin wannan nuska to aliman din siga ce ta mubalagha alim mai ilimi alim mai matukar ilimi siga ce ta mubalagha fa'il 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 rahim ina fata an gane alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadira godiya ta tabbata ga Allah Allah bai taba gushewa ba cikin ilimi da matukar iko in kuma a karkashin nuska ku ce alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadira Allah bai taba gushewa ba cikin matukar ilimi da kuma matukar iko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah wadadin tsira ga shugaban mu muhammad alladhi arsalahu ilan nasi bashiran wa nadira wanda Allah ya aiko shi ga mutane yana mai gargadi yana mai bushara kuma yana mai gargadi gare su wa ala ali muhammadin Allah ya dadin tsira ga mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sahbihi da ainihin sahabban shi wa sallama tasliman kaseera Allah ya kara musu aminci aminci mai yawa jama'a kun ji wannan muqaddima wadda ainihin wato ibnu hajar yayi ta ne domin ya ainihin isharar fage dangane da waɗannan ilmomi da zai magana a kansu kaga dai ya fara muqaddimar da godiya ga Allah ya kira ya Allah da sunaye da sifofin shi masu tsarki da daukaka sannan ya biyo baya da salati ga tiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Allah ya aiko shi ne dan ya isar da sako ga mutane baki daya yana mai fada musu kalmomin alkhairai dan su ji dadi kuma yana gargadin su game da sharri dan su guje shi sannan ya sadar da wannan salati da neman aminci ga mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan ya kara jinjinawa da cewa wa sallama tasliman kaseera Allah ya kara musu aminci mai yawa sannan sai ya ce amma ba'du to bayan haka ita fadin to bayan haka na daga cikin sunna a wajen jawabi Imam Bukhari ya kulla mata babi sukutin da guda a cikin kitabul Juma'a ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fadin amma ba'du bayan yayi sharaf ge ga ainihin wato jawabin da yake so zai yi amin kalma dangane da alayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai sun yi maganganu kamar haka su waye alu muhammadin da muke ji kullum ana cewa Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad su waye alayen muhammad malamai sun yi maganganu guda hudu ina fatan ka dauki littafin jilaul afham fi salati wassalami ala khairil anam don ka samu waɗannan cikakkun bayanai tare da sharhohinsu masu kallon mu da sauraron mu na kusa da nesa duk waɗannan littafai da muke faɗi muna hujja da su a makarantar nan tamu insha Allah ta'ala gaba ɗayan su muna da su muna masu faɗin haka ne domin godiya ga Allah ba domin alfahari ba muna masu faɗin haka ne domin ɗaliban su san akwai waɗannan littafan kuma fa'idar faɗan shine su san akwai su su zauna su karanta ire-iren waɗannan bahasi domin ka'ida game da karantar da ilimi gata wadda wannan ka'ida na san cewa ita ce ka'ida muttarida wato ita ce tabbatacciyar ka'ida a duniyar ilimi tare da akasin haka ne a ƙasar mu ita ce malami yana karantar da kai zai rinka yana faɗa maka sunayen littafai yana maka bayani akan su domin ka je ka samu waɗannan littafai ka karanta su ka fa'idantu kuma ka mallake su sai ya zama ana nan yau an yi ɗaya gobe an yi biyu kana nan kullum ana baka sunayen littafai kana siyan su kana karanta kana mallaka kana fahimtar matsalolin bayan shekara 10 ko 20 kai kuma ka waye gari ka zama malami zaka zama ka tara littafai masu yawa sannan da fannin da ka tara su kowanne akalla ko ba baka karante shi duka ba amma dai ka taba karatu a cikin shi sannan ka san matsaloli da yawa waɗanda in sun taso maka a san da ka zama malami a lokacin ko malamin ka ya mutu to kamar ɗa ne wanda uwar shi ta haife shi ta yaye shi ko ta mutu to in Allah ya so dai ya tsira ko kun fahimci wannan wannan ita ce hanyar da ake bi duk duniyar ilimi tun daga kasashen Hijaz wato Makka da Madina da kasashen Sham wato Suriya da kasashen Yemen da kasashen Al-Maghrib Al-A'la Al-Aqsa Al-Arabi da Masar da wasu kasashe malami yana karantawa yana cewa a duba littafi kaza akan matsala kaza kuma in ya ce a duba su daliban da gaske zuwa suke su duba saboda sun gane ana gina su sune malaman gobe in ba su karanta a yau ba gobe ba za su samu damar karanta ba domin littafin da sunan su zai zo a gobe daban ne littafin da sunan su zai zo a jibi daban ne littafin da sunan su zai zo a gata daban ne a ƙarƙashin wannan ku je ku karanta littafin Jila'ul Afham fi salati was-salami ala khairil anam na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi gashi nan muna da shi ainihin a makarantar nan wajen nuska guda uku da tahqiqai iri-iri a cikin wannan littafin Ibn Allah Ibn Qayyim yace malamai sun yi manyan maganganu guda hudu game da suwaye Ali Muhammad wasu malamai suka ce Ali Muhammad annahumul ladina hurimat alaihimus sadaqa wadanda aka haramta musu sadaqa sune ainihin alayen Muhammad sune annabi din da ƴaƴayen shi annabi din da ƴan uwan shi waɗanda suka musulunta ina fata an gane waɗanda ba su musulunta ba ba a maganar su to waɗannan da su da ƴaƴayen su to ainihin zakka da sadaka ta haramta akan su misali Fatima haramun ne ta ci zakka haka Hassan da Hussein Ummu Kulthum Ruqayya da makamantan su duk haramun ne su ci zakka to haka ƴaƴan su wasu suka ce waɗannan su ne Ali Muhammad sani annabi wa annahum zurriyatuhu wasu suka ce a ƴaƴan shi kadai ina fata an gane wa azwajuhu khassa ƴaƴan shi da matan shi kadai banda sauran banda ƴaƴan su Aqilu da ƴaƴan su Wana da ƴaƴan su Wani sani sannan uku annahum atba'uhu ila yawmil qiyama wasu suka ce Ali Muhammad sune waɗanda suke bin annabi har kiyama ta tashi rabi'an na hudu annahumul atqiya min ummatihi masu jin tsoron Allah daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sune Ali Muhammad qala ibnul qayyim a cikin wancan littafi sai yace was sahihu huwa al-qawlul awwal wa yalihi as-sani magana ta farko ita ce ingantacciya ita ce me Ali Muhammad sune waɗanda sadaka ta haramta gare su dan haka duk sanda kake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to sune alayan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan da sadaka ta haramta akan su to anan ƴaƴan shi matan shi jikokin shi tattaba kunnan shi da waɗannan ƴaƴa na su Aqil da makamantan su dukkan su sadaka ta haramta gare su to duk sanda kake Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad to su kake wa salati magana ta biyu ita ma malam yace ingantacciya ce ko da yake bata kai karfi da nagartar ta farko ba ita ce ƴaƴan shi kadai da matan shi kadai wannan ita ce magana ta biyu ƴaƴan shi kadai da matan shi kadai ita ce magana ta biyu akan alayi wa amma salisu war raba amma maganganu na uku da na hudu fa da'ifani to waɗannan maganganu suna da rauni kaga yanzu magana daga cikin maganganun da ƴan Shi'a suke faɗi ma gaba ɗaya ba ta a cikin lissafi cewa alayen Muhammad sune kawai Fatima da Ali da Hassan da Husaini wannan maganar gaba ɗaya ma ba a kwararo ta cikin waɗanda za su shiga cikin masu rauni ba ma domin raunin ta ya kai a kauda kai daga ita saboda faɗin ta babu dalili domin dalilan da suke ɗaukowa su kafa dalilai ne waɗanda in ma hadisan da'ifai ne babu bukata akan su ko kuma sahihai ne ba ma'anar su ba kenan kamar hadisul kisa hadisin da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya bashi izinin ya nemi ayi mubahala da shi da kafirai Hassan da Husaini da Fatima da Ali suka fito lillube sai ya ce Allahumma ha'ula'i ahlu baiti sai shi a suke cewa wannan dalili ne akan waɗannan su ne ahlul baiti wannan kuskure ne a matsayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kai tattaro ahlul baitin shi gaba daya abu ne da ba zai yi a lokaci guda ba don haka in ya samu wani bangare na daga cikin ahlul baitin shi sun isa su tsaya mai a wajen mubahala kamar malami ne mai dalibai da yawa sai aka tafi wani wuri sai wata tattaunawa ta kama sai ya ce to jama'a ga dalibai na sai zama kwaya uku ne a halin yana da dalibai sun fi dubu yanzu kenan duk waɗancan ba daliban shi bane saboda ya ce ga dalibai na wannan wata munasaba ce ta kama dan haka cewar Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini su kadai ne ahlin baiti wannan maganar raunin ta ya kai matukar da bai dace ma a kawo tan ana maganganun da akai sabani akai ba dan haka jama'a kun ji wadanda ainihin ake nufi da alaye a karkashin haka duk sanda kake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad kana cewa Allah kai dadin tsira ga annabi Muhammad da shi da ƴaƴan shi da matan shi da jikoki da tattaba kunne da ƴaƴan ƴan uwa da waɗanda zakata haramta gare su ina fata an gani dangane da waye sahabi zamu ji karatu a cikin wannan littafi don haka ba sai mun fassara me ake nufi da sahabbai ba kasantuwar lokaci ya kure zamu ainihin saurara anan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba zamu zo zamu ainihin ci gaba insha Allah ta'ala da wannan karatu da kuma wannan littafi insha Allah ta'ala a inda muke fatan Allah madaukakin sarki ya albarkace mu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu ganin karshen karatu da sharhin wannan littafi bari ya amfana